This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Kumel tare da Muhammad Hafiz Babal da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 25 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hafiz da kanin labarai.
Jami'an leken asirin sojan Ukraine sun sanar ranar Alhamis cewa an tura wani sashi na rundunar sojan Korea ta Arewa zuwa yankin kusa ke kan iyakar Rasha. A Zambia masu suka suna zargin shugaba Hakainde Hichilema da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alkalan kotun tsarin mulkin kasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shaida wa shugabannin kasashen BRICS a ranar Alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran.
Kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a yi cewa shugaba Tinubu ya rage kashe makudan kuɗi a harkokin gudanar da gwamnati. Lamarin da ya sa wasu 'yan Najeriya ke yabawa tare da bada shawarar.
Idan za ka yi abu ka nuna misali daga wurinka, fadar shugaban kasa kuɗin da ake ciyar da baki, sa masa kaya da sauransu a iyalansa da komai a rage.
Haka kuma za a ji cewa wasu gamayyar kamfanoni masu zaman kansu sun kuka kan rashin samun wutar lantarki a Najeriya. Lamarin da yasa kamfanin samar da wutar ke cewa
da farko dai muna ba al'umma hakuri kan irin karancin wuta da an kadan samu a kwanakin nan. Wannan ya samu asali ne da irin daukewar wutar da anka samu ta kasa baki daya.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma ya tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikare shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da zamu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Jami'an leken asirin sojan Ukraine sun sanar ranar Alhamis cewa an tura wani sashi na rundunar sojan Korea ta Arewa zuwa yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha. Yankin Kursk ya kasance wurin wani babban farmaki na Ukraine a wannan lokacin bazara. Rukunin farko na sojoji daga DPRK waɗanda aka horar da su a filin horo na gabashin Rasha sun riga sun isa yankin da ake fama da yakin Rasha da Ukraine. Takamaimai a ranar 23 ga watan Oktoban 2024 an gansu a yankin Kursk kamar yadda hukumar leken asiri ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar. Jamhuriyar Koriya ta Arewa ko DPRK shine sunan Koriya ta Arewa hukumance. Hukumar leken asirin ta ce kusan sojojin Koriya ta Arewa 12 da suka hada da jami'ai 500 da janar-janar guda uku ne ake horar da su a sansanonin Rasha guda biyar. A Zambia masu suka suna zargin shugaba Hakainde Hichilema da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alkalan kotun tsarin mulkin kasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ke goyon bayan dan adawar siyasa. Wakilai biyu Katie Short ta rawaito cewa shawarar da shugaban ya yanke mai cike da cece kuce ta dasa alamomin tambaya game da yancin bangaren shari'a na kasar. Shugaba Hakainde Hichilema ya kora alkalan a wannan makon bisa shawarar hukumar shari'a da ta kafa ka'idojin da'a ga alkalan. Hichilema ya zargi alkalan da aikata rashin da'a kan hukuncin da suka yanke a lokacin da yake jagoran 'yan adawa a shekarar 2016. A wancan lokacin Hichilema ya tsaya takarar shugaban kasa amma ya sha kai a hannun abokin hamayyarsa Edgar Lungu. Hichilema ya ki amincewa da sakamakon amma alkalan da yake magana a kansu Mugini Mulanga, Palam Musanda da Anis Tali sun yi watsi da kalubalantar shari'ar. Alkalan da aka kora yanzu sun kuma fitar da hukuncin baiwa Lungu damar sake tsayawa takara a shekarar 2021. Duk da cewa ya taba rike mukamin shugaban kasar har sau biyu, sai dai an iyakance cewa shugabannin Zambia za su yi wa'adin mulki sau biyu na shekaru biyar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shaida wa shugabannin kasashen BRICS a ranar Alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin ba sa sa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran ko da yake shi ma shugaban na Kremlin ya fuskanci kiraye-kirayen kawo ƙarshen yakin Ukraine.
Я думаю, что на земле нет человека, у которого
Бабу на махадуфи адуран каса да бази джизу черта та табуба Идан якалли абиндейки фаруа агаза Путин самада дубу арба инсу муту Акасарин сумата дек анана ньяра Таран на каса шамбрит Ванда аяса махалата шугаба ни пьеда ашаран Тасака ада шугабан каса рчана Ши Джинпин Да прайм министан Индия Нарандра Моди Да Тайип Эрдуан на Туркия sun nuna zurfin dangantaka da ke tsakanin Rasha fiye da kasashen yammacin duniya. An sadaukar da yawancin tattaunawa a taron da aka yi a birnin Kazan na Rasha ga yakin Ukraine da tashe-tashen hankula a gabas ta tsakiya, ko da yake babu wani ainihin wata alamar wani abu da za a yi don kawo ƙarshen duk wani rikici.
Ina jima kaɗan hafiz zai sake dawo da kamun labarai. Kafin nan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin rage yawan jerin gwanan motoci da jami'an tsaro da ministoci da manyan jami'an gwamnati suke amfani da su a kasar domin rage fataka da kudin al'umma. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya hado mana.
Daukar wannan mataki ga dukkan alamu ya zama dole ga shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa ga koke-koke da nuna damuwar da 'yan Najeriya a fannoni daban-daban suke yi. Cewa gwamnatinsa bata san ana talauci ba, amma kuma ta matsawa 'yan ƙasa da maganar haraji da matsin lamba cewa gwamnati tana fama da fatara da rashin kuɗaɗe, don haka wajibi ne ta ɗauki matakan da za su kawo gyara tattalin arziki, amma kuma suna kawo takura ga rayuwar al'ummar Najeriya. Babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati Malam Abdulaziz Abdulaziz ya yi mun ƙarin haske dangane da dalilai da kuma muhimmancin da ya sanya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yanke wannan shawara.
Shugaban ƙasa ya bada wasu umarni muhimmai guda biyu. Ya umarci rage adadin motoci da suke cikin konvoy na manyan jami'an gwamnati, duk da cewa da dama-dama ba su ci akwai waɗanda suna kan kansu ba sa yin irin waɗannan dogayen jerin gwanan motoci, amma akwai waɗansu da suke shige makaɗi da rawa, wasu za a ga mota biyar fiye da haka, wanda shugaban ƙasa yanzu ya ba da umarni cewa duk yadda za a yi kada a sake a ga wani jami'in gwamnati ko minista ne shi ko shugaban wata muhimmiyar ma'aikatar gwamnati da motoci fiye da uku. Sannan kuma jami'an tsaro ma wasu za ga mutum yana tafiya da jami'an tsaro da yawa. To shi ma wannan shugaban ƙasa ya ce ko waye kai ko minista ne kai, kada jami'an tsaro su wuce mutum biyar da za a bayawa shi wannan masu riƙe da manyan mukamai na gwamnati. Ya zama na cewa akalla dai akwai 'yan sanda guda hudu da kuma jami'in tsaro na farin kaya mutum ɗaya.
Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya. A waje ɗaya wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma mai suka gwamnati akan yawan kashe kuɗaɗe ko tsadan mulki da rayuwa a Najeriya, Comrade Salihu Ɗantata ya yi min tsokaci akan yadda 'yan Najeriya suka yaba da matakin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka, ko yana ba da shawarar akwai ƙarin matakan da ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin ta rage kashe kuɗaɗe.
To fiye da hakan ita kanta fatan shugaban ƙasa, duk kayan da shugaban ƙasa zai sa, abincin da zai ci, kwanoni da komai gwamnati ke yi, aka ma sauran mukarabin da sauransu, to shi ma ya kamata idan za ka yi abu ka nuna misali daga wurinka. Fadar shugaban ƙasa kuɗin da ake ciyar da baki, sa masa kaya da sauransu, a da iyalansa da komai a rage. Kuma fiye da hakan ana zarge-zargen cewa yawanci da matarsa da 'ya'yansa da mutane ana yawan amfani da jirgin gwamnati wanda ake kira presidential aircraft, wanda shi ma albazaranci ne.
Comrade Mahmud Salihu Ɗantata kenan mai sharikan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. Wannan mataki babu shakka idan aka fara aiwatar da shi 'yan ƙasa za su yaba, ko ba komai yawan jerin gwano na motoci masu yawan gaske da jami'an tsaro da ake ɗebowa suna tada al'umma hankali a sassa daban-daban, inda shugabanni ko manyan jami'an gwamnati ke zuwa mu'amala abun damuwa ne da kuma ceto al'umma daga takurawa ko musgunawa da waɗanda suka zaɓa ko ke wakilta su suke a cikin ƙasar. Ko wannan matakin zai kai ga 'yan majalisar ƙasa waɗanda su ma akwai masu irin wannan yawan motocin da jami'an tsaro, lokaci ne kawai zai iya tabbatarwa. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu dai ga Hafiz ya dada kashi na biyu na labaran duniya.
Mutane fiye da 10,000 ne a kasar Haiti suka rasa mazugunansu a cikin makon da ya gabata, yayin da wasu gungun ƴan daba da ke aiki a ciki da kewayen babban birnin kasar na Port-au-Prince ke kai har-har a yankuna da ba su da iko da su, a cewar alkalman hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis. Hukumar ta faɗa a farkon watan Satumba da ya gabata cewa sama da mutum 700,000 ne suka rasa mazugunansu a faɗin kasar wacce ke yankin Karibiya, wanda ya kusan ninka adadin watanni 6 da suka gabata. A cikin makon da ya gabata ne gungun ƴan dabar suka fara kai hare-hare a wasu garuruwa da ke wajen babban birnin kasar, inda akasarin birnin da kewaye ke karkashin ikon kungiyoyi masu dauke da makamai daban-daban da suka haɗe karkashin kawancen haɗin gwiwa da aka fi sani da Bib and Sam. Rikicin dai yana ƙara rura wutar yunwa a wasu sassan kasar, yayin da gungun ƴan dabar suka mamaye filin noma tare da toshe hanyoyin sufuri, yayin da aka tilasta mutane barin gidajensu. Dan takarar jam'iyya mai mulki Daniel Chapo ya lashe zaben shugaban kasar Mozambique da sama da kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, a cewar sakamakon da hukumar zaben kasar ta Mozambique ta fitar a ranar Alhamis. Dan takara mai zaman kansa Binancio Mondlane ya zo na biyu a yawan ƙuri'un da aka kada a ranar 9 ga watan Oktoba da sama da kashi 20 cikin 100. Dan takara Renamo na babbar jam'iyyar adawa ta Mozambique da aka fi sani ya zo na uku da kasa da kashi 6 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sakamakon zaben ya tabbatar da ci gaba da rike madafin iko na jam'iyyar Frelimo tun bayan da Mozambique ta samu yancin kai a shekara ta 1975. Mondlane, wanda ya zo na biyu, ya ce an tafka maguɗi a zaben, kuma yana kira da tsaye da kwanaki biyu na ƙasa da kuma zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wasu gamayyar kamfanonin masu zaman kansu a Najeriya sun koka kan yadda ake samun durƙushewar tashoshin wutar lantarki a sassan ƙasar, lamarin da ke haifar da matuƙar kuma ga harkokin samar da wutar lantarki a Najeriya. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aika mana da wannan rahoton.
Gamayyar kamfanoni masu zaman kansu a Najeriya da suka hada da masana'antu a kasar sun koka yadda ake samun durƙushewar tashoshin wutar lantarki a kasar, wanda hakan ya shafi harkokin kamfanoninsu da kuma masana'antu, inda ake samun matukar koma baya. Haka kuma sun sanar da cewar diesel din da suke saya lokaci zuwa lokaci, wanda suke zubawa a manyan injinansu, ba kowa ke iya saya ba sakamakon tsadar da yayi. Waɗannan kamfanin dai su shiga cikin wani rudani, inda suke ci gaba da kokawa musamman kan durƙushewar masana'antu na wutar lantarki, inda alƙaluma suka tabbatar da cewar an samu durƙushewar wutar lantarki a ƙasar kusan sau 8 a cikin shekara ɗaya. Akwai da daman 'yan Najeriya masu ƙananan masana'antu waɗanda suka dogara gare su, waɗanda kuma bayanai suka nuna tuni suka yi ƙaura daga Najeriya zuwa makwabtan ƙasar. Da hakan kuma ya sa na tuntuɓi injiniya a Tahiru Aliyu Usman, wanda yake shi ne shugaban sashen injiniyanci na kamfanin lantarki na ƙasa, ya ce:
"Da farko dai muna ba al'umma haƙuri kan irin ƙarancin wuta da an kaɗan samu a kwanakin nan. Wannan ya samu asali ne da irin ɗaukewar wutar da anka samu ta ƙasa baki ɗaya, wanda cikin sati guda an samu haka so uku. Sannan duk lokacin da wuta ta dawo za ta tarar da buƙatuwa ta yi yawa ga jama'a. To kafin abubuwan su ɗan daidaita, gaskiya dole na a ɗan samu ƙaranci na wuta saboda demand ɗin ya yi yawa ga al'umma. Amma a hankali insha Allahu abubuwan za su daidaita."
Da haka kuma na ji ta bakin 'yan Najeriya da dama, musamman waɗanda ke koka matsalolin da suka shiga kan rashin wutar lantarki a ƙasar.
"My name is Priscilla. Honestly speaking, the kind of light house break we are having in..."
Wannan tana cewa ne sunana Priscilla, ta ce maganar gaskiya, yawan ɗauke wutar lantarki da ake yawan samu a Najeriya abin takaici ne. Ta yaya za mu kasance aƙalla awa 24 babu da wuta, kuma wasu lokuta ma mukan dau lokaci da dama ba mu da wutar lantarki wannan dai abin takeici ne bisa la'akari da halin da aka shiga kuma kawo yanzu mun dogara ga wutar lantarkin sai dai ba ma iya sayan mai shi ma wani din Najeriya da ya ce ba sa samun wutar kwata-kwata ya ce
my name is Matthew King Twele in concern the issue of this NEPA
yana cewa ne suna na Matthew ya ce matsalar wutar lantarki a Najeriya babban matsala ce da ta dade tana galabar mu ba ma samun wutar lantarki kwata-kwata a inda muke sannan kuma abin wani abin takeici shine muna biyan kudin wuta ba tare da samun wuta ba
250 naira and the network comment of the month for that money
Najeriya dai ta ware miliyoyin dalolin Amurka da sunan za a gyara wutar lantarki a Najeriya to amma kuma lamarin ya zama kamar an shuka dusa ko a zamanin tsohon shugaban kasar tarayyar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo inda ya buki kirjin cewa idan wutar lantarki bata gyaru ba a zamanin sa to a kira shi mutum da bai cika magana inda kuma aka ware kuɗi kimanin dalar Amurka biliyan 16 inda har kawo yanzu ɗan Najeriya da dama na ta bibiyar inda kuɗin suke sun yi ko ƙasa ko sama Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
a gani da Lamido Abubakar Sakkwato wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu na baya ta addressin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin
manuniya akwai ruwan rudanin rina akaba a Najeriya game da cin yancin gashin kan kananan hukumomi
kusan duk gwamnatin da yake Najeriya kudin nan da suke samu daga joint fund account koda ka canza wannan abun to wani gwamnati ne zai yadda yace za a raba shi da kudin karamar hukumi
game da kwankwasa kofar kulafucin sulhu da yan bindiga a Najeriya kuwa ministan tsaron Najeriya ne yake cewa ai an riga an goje bakin alƙalami
a yanzu dai magana ce ta fatattakin mutanen nan amma za a magana sulhu baya kan gurin mu a yanzu duk yanda za a yi za a kawo karshen su
su kuwa mabusa bakin harkokin siyasa cewa suke har yanzu dai ana iya cewa zaben shugaban kasar Amurka ya fi karfin dukkanin wani tsegumi
a yau za a iya cewa Kamala Harris idan aka bi juyi irin na siyasa aka bi dalla-dalla to karfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zabe
muna fata ko Trump ko Kamala Harris ya hukan garminki kasashen Afirka suke cewa sun farfado daban da zai kasa da kuma harkokin siyasa
wannan ba so mun taumuka tattako cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanai da dumudumi shiri na 192 cikin jerin shirin manuniyan da tsarin tsage gaskiya ya zame mai hatimi hatimin kuma amma na hako hakokin kananan hukumomi a Najeriya ne ke neman nutsewa a rami honorable awal abdu golabe na masokilan tarayyar Najeriya ya ce duk da hukuncin kotun kolin Najeriya akan yancin kananan hukumun fa har yanzu dai akwai sauran takunkumi
akwai abubuwa da yawa da suke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya da yana da bukatar gyara kuma gyaran sa fi sabilillah saboda Allah ina ga muku wasu daga cikin gyaran ba za su yi a gurin yan siyasa ba
kuma yasa
yanzu zan baki misali yanzu an ce ana so karamar hukumar ta karbi kudin ta kowa ya sani a Najeriya ita kotu ba ita ce mai yin doka ba to a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya nan ya ce dole sai an yi operating a joint fund account tsakanin gwamnoni da kananan hukumomi kudin nan ba zai shiga account ɗinsu ba sai dai shiga joint fund account ɗinsu to kusan duk gwamnatin da yake Najeriya kudin nan da suke samu daga joint fund account sun shiga agreement na karɓan bashi da za su yi ayyuka a wasu jihohi da wannan kudaden suka dogara yanzu ka zo ka ce babu wannan kudaden ina da gwamnati za ta yi so babu gwamnati da zai yadda koda ka canza wannan abun ka kai shi gwamnati a jihohin nan an ce shi kundin tsarin mulki ba zai gyaru ba sai an samu biyu bisa ukun yawan jihohin da suke Najeriya so akalla zai ka samu jiha 25 da za su goya maka baya to wani gwamnati ne zai yinda yace za a raba shi da kudin kalmar hukuma a majalisar saboda haka kin ga hidima cewa da mai nauyi
shi kuwa gwamnati Abdullahi Sulaiman jihar Nasarawa cewa yake kafin zaman shi gwamnati a jihar ta Nasarawa an dinga jidar ma'adanan jihar ana barin jihar babu komi
to da sarata da ma'adanai manya manyan da dama amma na farko abinda yafi su da yanzu da yake shi aka fi so a duniya shine abinda ake kira lithium wanda shi ake batir da shi shi ake motar lantarki da shi to yanzu shi yayi suna shine aka fi sani a jihar Nasarawa to amma Nasarawa muna da lead muna da zinc muna da columbite muna da tin bayan haka akwai gold kadan da muke da shi waje jan uke a jihar Nasarawa so akwai wannan ma'adanan da dama da muke da su
yan ta'adda ana tunani ma suna amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyukan su shin kuna fama da wannan matsala a jihar Nasarawa
ai babban abin da muka fi damuwa da shi kenan a jihar Nasarawa farkon zuwa na mun zo mun samu ita gwamnatin tarayya ta ba da lasin na irin wannan haka guda 419 manya-manyan wurare da ake irin wannan hakan zaka ga mutane ne masu haka da ba su kawo komi jihar Nasarawa wani lokaci ana kwasan kayan nema a fita da shi to sai rashin zaman lafiya ya zo ya fara shiga irin waɗannan wurare to mun zo mun samu wannan damuwa saboda haka ya dan dauki lokaci sanda muka fito da wani doka a jihar Nasarawa
sai dai kuma shi ministan tsaron tarayyar Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abubakar dagewa yakan cewa gwamnatin tarayya fa za ta tabbatar da ta magance matsalar tsaron da ake ta kukan cewa ta yi tsami
akwai sabon tsari da aka yi na operation fasar yamma wanda za a hada duka jami'an tsaro din na wannan division din da na Sokoto wanda za su taru su yi aiki tare da ƙasa da ruwa da sama yanda za a hada kai ai aiki tare zama yana tafiya daidai yanda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro insha Allah
mafi akasarin lokaci ana yawan cewa idan da za a hada kai a jihohi jami'an tsaro su tarko ina da an yi maganin matsalar saboda idan ana aiki a wannan jihar sai koma wannan jihar wani kokari kuke
shi yasa muka ce an tada sabon operation wato killer operation fasar yamma wanda aikin zai zama na jihohin nan ne na North West gaba daya za a hadu gaba daya aikin gaba daya da komanda daya wanda wannan zai sa a tinkari abun gaba daya ta ko ina
daga irin yan nasarorin da jami'an tsaro suka fara samu akan yan bindiga musamman an fara jin wasu manyan suna maganar za su mika wuya a sulhu wannan gwamnati ta nan sulhu
a yanzu dai magana ce ta afatattaki mutanen nan amma za a magana sulhu baya kan teburin mu a yanzu magana ce ta duk yanda za a yi a ga yanda za a kawo karshen su
game da zaben shugaban kasar Amurka kuwa malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ne ke cewa har yanzu fa ana nan a cikin zaman zullumi
siyasar Amurka musamman ta demokradiya yanayin da ta kai tana son ta yi nuna bajintar isa na cewa ko mutum kowane iri ne shi ko meye tsantsan sa za a iya bashi dama a cikin demokradiya yayi takara amma Amurkan ita kanta saboda siyasar da Donald Trump ya kawo kusan shekara 12 da ta wuce an faja daga akan fararen fata da suke ganin suna da zarciya a rayuwa da kuma wato su jinsi kala-kala na bakake da ƴan indiyoyi da Hispanic da ƴan Asia da su kuma yawan su ya kai yawa yanzu da ana ganin za su iya taka rawa akan siyasar Amurka to a yau za a iya cewa Kamala Harris idan aka bi juyi irin na siyasa aka bi dalla-dalla to karfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zabe amma duk da haka fa ba za a dauke masu kyamar bakake suna da yawa kuma sun fi son Trump daga ganin alamun su ta kai yanayin da wato wannan kabilancin da kuma wato kyamar jinsi da sauransu yana tasiri
sai dai kuma shi shugaban gidan tarihi na Arewa House Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu cewa yake koma da yawa zai lashe zaben shugabancin kasar Amurka ita Afirka dai tana bukatar daukin shugaban da zai ciro ta daga kwazazzaban kurmi
zaben kasar Amurka zabi ne wanda yake gudana akan waɗansu manufofi muradi kuma bukatun kasar Amurka shine babban abin makasudi da yake ainihin dauki hankalin dukkan zabi a dukkan duniya yawanci kasashen Afirka mukan nuna mai tunani akan ko za mu goyi bayan demokrani ko kuma republican amma abinda mutum zai kamata mu lura shi ne nan zaben nan dai ko din republican ko din democrat dukkanin su abin da yake cikin manufofin su shine nan ainihin munarin kasan America sannan kuma idan da zaka yi nazari yanzu ana magana tsakanin zabe tsakanin Kamala Harris da shi Donald Trump mutane da yawa musamman kasan Africa suna ganin za su mara ma Kamala Harris bayani domin ita bakar fata ce kuma mafita ya kasan India ne to amma an ga dauko Trump shi kawai abin da yake kalla shin kasan sa kuma ba ruwan shi abin da yake samu kasashen waje ya riga ya fada cewa yin shi hukan mujallu ce zai kori baki kasan kasan domin shi ina ganin muradu da ci gaban kasar America ta fi mai komai daidai da wa'ansu mai da hankali akan sauran kasashen duniya amma abin da ya kamata mu lura da shi shine kowa aka zaba muradin kasashen America shine babban abin da yake gaban su fiye da wannan muradu ko kuma bunƙasa ko kuma musamman mu kasashen Africa saboda wannan zabe muna fata ko Trump ko kamar Harris ya hukan garminki muna fata za su canza manufofin su wanda yake bi taimaka ma kasashen Africa domin kasashen Africa su ga cewa sun farfado daban da tsazin kasa da kuma harkokin siyasa
iyaka batutun da zamu iya bacce muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabarbarafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kamar dai ruwa a matsami domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 945 ne su yi sallamar sakin kudin da su ne suke ganin sun fi kowa mukami kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga dukkanin hukumomi ni Isa Lon lagarin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya
to wannan hakan ke a gai da na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دفركو سنانا إمام سعيد دلحة باوا لإمام المسلاة جمعة ودكي تيت مرتلا محمد دورة دا جدا جمعي كتنروا أنان تكين جرم بوشي جهر بوشي ناجيريا كالان دا تكين مغنغنون سيدنا عمر الله يكيددشي يسي إني أكره أن أرى أحدكم فارغا ban so in ga ɗayan ku yana zauna hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah bai yi wani abu dan duniya sa dan ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu dan duniya sa wala fi amali al-akhirah kuma baya yin wani abu dan lahira sa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma ya dahar zamani saurara kifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarih tarihi ka rubuta wannan magana hadha umar wannan shine umar khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad khalifa nabi Allah ya yadda da sahabban manzo Allah duka baki daya Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'umman mu musulma والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
to Allah ya saka da alkhairin sa da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma fa a takeice
jami'an leken asirin chosen Ukraine sun sanar a ranar Alhamis cewa an tura wani sashi na rundunar sojojin Korea ta Arewa zuwa yankin Kursk da ke kan iyakar Russia yankin Kursk ya kasance wurin wani babban farmaki na Ukraine a wannan lokacin bazara rukunin farko na sojoji daga DPRK waɗanda aka horar da su a filin horo na gabashin Russia sun riga sun isa yankin da ake fama da yakin Russia da Ukraine a Zambia masu suka suna zargin shugaba Hakainde Hichilema da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alƙalan kotun tsarin mulkin ƙasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ke goyen bayan dan adawar siyasa wakili Bio Keti Short ta rawaito cewa shawarar da shugaban ya yanke mai cike da cece kuce ta dasa alamomin tambaya game da yancin bangaren shari'a na kasar shugaban Russia Vladimir Putin ya shaida shugabannin kasashen BRICS a ranar Alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran kodayake shi ma shugaban na Kremlin ya fuskanci kiraye-kirayen kawo ƙarshen yakin Ukraine
masu sauraro baki da abin da ya sauke kenan a shirin mu na yanzu domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu na baya sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu amadadin Muhammad Hafiz Baballe ne ke gabatar da shirin da kuma Daji Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.